sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a, Niyya, Saroniya da Dalal a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a kuma Sigana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa rundunar 'yan sanda a Kano ta cike fiye da waɗanda take tuhuma da sata 150, har ma kuma da nuna wasu mutanen da take ta ceto. Muna kuma da rahoto kan yadda matsalar tsaro ta kasa rage ta'azzara duk da matakan da hukumomi ke ɗauka. Ƙungiyar yaƙi da hatsarin titi ta jamhuriyar Nijar ONG ACAR ta buƙaci fara aiki da sabbin dokoki. A yau Laraba, kamar yadda aka saba, muna ɗauke da shirin ciwon yamace da Aisha Mu'azu kan gabatar. Za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru, amma farko ku saurari labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Tare da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Kawayen Amurka na kungiyar NATO na ta fafutukar ganin sun kwashe mutanen kasashensu daga kasar Afghanistan yayin janyewar sojojin Amurka daga kasar da kuma durkushewar gwamnatin Afghanistan. Jami'an Turai da dama sun bayyana fargaba cewar karɓe mulki da 'yan Taliban suka yi zai ƙara haɗarin ta'addanci tare da sabunta kwararar 'yan gudun hijira zuwa kasashen na Turai. Burtaniya da sauran 'yan kungiyar ƙawance na NATO sun fara kwashe 'yan kasarsu daga Afghanistan tun daga ranar Lahadi tare da ɗaruruwan 'yan Afghanistan da ke aiki tare da su. Faransa, Jamus, Al-Andalus da Italiya su ma sun gudanar da zirga-zirgar tashin jirage bayan da sojojin Amurka suka sake kwace ikon tafiyar da harkokin filin jirgin saman a ranar Litinin bayan al'amuran tashin hankali da suka faru a ƙarshen mako. Kasashe da dama na Turai za su bayyana shirye-shiryen bada mafaka na gaggawa ga tafintoci da sauran 'yan Afghanistan da suka yi aiki tare da sojojin NATO da fararen hula a cikin shekaru 20 da suka gabata, domin kuwa yanzu ana ganin suna cikin haɗarin fuskantar ɗaukar fansa daga 'yan kungiyar ta Taliban. Kasashen NATO da dama sun shiga mamayar kasar Afghanistan ƙarƙashin jagorancin Amurka a 2001. NATO ta ɗauki aikin kula da jami'an tabbatar da tsaro na ƙasa da ƙasa a Afghanistan a 2003, kuma ta jagoranci shirin horaswa ga sojojin Afghanistan bayan 2014. Baya ga sojojin Amurka 2,448 da aka kashe su a Afghanistan, sauran kasashen kungiyar NATO sun yi asarar ɗaruruwan sojoji a cikin shekaru 20 na rikicin. Sarkin Malaysia ya fara aikin zaben sabon Prime Minister da zai gaji Muhyiddin Yassin da kuma fitar da ƙasar daga cikin rikicin siyasa. Sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah ya gayyaci shugabannin jam'iyyun siyasa 6 na ƙasar zuwa fadar masarautar ajiya Talata, ciki har da daɗaɗɗen madugun adawa Anwar Ibrahim. Sarkin kuma ya yi kira ga dukkan 'yan majalisu na majalisar ƙasar mai kujeru 222 da su nika sunan wanda suke so ya maye gurbin Prime Minister. Sarkin Malaysia ba shi da iko sosai, amma yana naɗa mutumin da ya yi imani cewar yana da goyon bayan 'yan majalisun ƙasar. Muhyiddin da dukkanin majalisar ministocinsa sun yi murabus a ranar Litinin bayan watanni 17 kacal kan kargar mulki, mafi ƙarancin wa'adin mulkin Prime Minister a tarihin Malaysia. Ya ce ya sauka ne saboda ya rasa goyon bayan mafi yawan 'yan majalisun ƙasar. Sarki Al-Sultan Abdullah ya bar Muhyiddin a matsayin Prime Minister ƙasar na riƙon ƙwarya yana mai cewa yana da hadari sosai a gudanar da zabe a kasar yayin da kasar ke fama da hauhawar kamuwa da sabbin cutar COVID-19. Labaran duniya ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Kwanaki kaɗan bayan wata mummunar girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar Haiti, sai gashi wata mahaukaciya guguwa mai ƙarfi a ƙasar mai suna Grace ta zo da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Cibiyar nazarin mummunar guguwa ta Amurka ta yi hasashen cewar guguwa Grace, wacce tun daga lokacin da ta ƙara ƙarfi zuwa matakin mummunar guguwa ta yanayi mai zafi yayin da take ƙaura, na iya saukar da ruwan sama zuwa santimita 38 a kudancin Haiti har zuwa ranar Talata, wanda ke kawo barazanar ambaliyar ruwa da zabtarewar laka. Hakan zai iya shafar neman waɗanda suka tsira da ƙoƙarin agaji ga waɗanda suka rasa muhallansu a kudancin ƙasar da ya fi fama da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.2 a ma'auni wanda ta faru a ranar Asabar. Hukumomin Haiti sun faɗa a ranar Litinin cewar adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar ya haura mutane 1,419, kusan 200 fiye da adadin da aka bayyana a ranar Lahadi. Akalla mutane 6,000 suka ji rauni, kuma suna nan kwance a asibiti da ya cika makil.
Labarun duniya aka saurara, yau za mu shiga babin rahotanni. Rundunar 'yan sandan Najeriya a Kano ta nuna jama'a wasu da take tuhuma da sata su kimanin 156, inda kazalika ta ceto wasu mutanen guda 14. Daga Kano ga rahoton Baraka Bashir.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Sama'ila Shu'aibu Diko ya yi holan waɗansu masu laifi, inda 18 daga cikinsu ɓarayi ne, sai mutum 8 masu garkuwa da mutane, 10 ɓarayin shanu, wasu su 7 dilolin ƙwaya, sai 13 daga cikinsu ɓarayin motoci, sai wasu matasa ɓarayin wayoyi su 95 da wasu masu damfara su 5. Isa Shu'aibu, wani ɓarawon mota, ya bayyana cewa wannan kamu da aka yi masa ba shi ne karo na farko ba.
Ana taɓa aikatawa irin wannan ba shi ne farko da kan da Allah, amma dai kaddara ce ta kawo ga haka.
To da aka kama ka na farko, me yasa baka daina satar ba?
Gaskiya na daina wannan karan din, ma dai kaddara ce ta kawo ga.
Ya kake yi wajen satar mota din?
Ganta ko wacce tana da mukuli, amma mukulin wata yana bude wata ne.
Shi ma Isa Tukur, wani mai garkuwa da mutane da ya shiga hannu, ya ce a da shi ɓarawon shanu ne, tsatsai ne ya jefa shi ga aikata garkuwa ga mutane.
Ana ta aka yi abu ƙarama kuma tuduwata. Kawai su mutane suka tawo mai daya jawo su hudu, suna rike da bindiga toka ne na zamani harauta suke, suka ce ga hanya suka bata ga inda za su je. Da muka ta yi suka je gidansa, suka fito suka tafi da shi.
Kenan to mutumin ina ko kai shi?
Suka shiga da idajin Falgoro.
Ba da kai aka shiga Falgoro
ba ni iya rafin nan daga nan na dawo.
To kai da kan raka su aka dauko, menene ribanka? An baka wani abu?
A ni ba abun da suka ban.
Mun zanta da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa, wanda yace suna yawan kame, amma babban matsalar da suke fuskanta da zarar an kai barayin nan kotu ba a jimawa sai a sake su.
Mun kubutar da mutane 14 wanda aka yi garkuwa da su, mafi yawanci hanyar zuwa garin Dokuwa da kuma Tudun Wada. Mun samu bindigogi guda 10, motoci na sata guda 16, adadin sauna sata guda 16, shanu guda 5, mun samu wukaki a gurin yan daba guda 76, kwayoyi na hannu mun samu guda 34, mun samu kwayoyi na miliyoyin kuɗi.
Ko da kun kai su kotu ba a jima kuma sai a ina matsalar take?
Aikin mu shine mu kare lafiya da kuma dukiyoyin al'umma, ba mu hukunci, sai dai mu tattara bayanai mu gurfanar a gaban kotu. A cikin waɗanda muka kama din nan, wanda mun taba kama shi da satar mota shekarar ta gabata su 2, muka gurfanar da su a gaban kotu, amma kuma sai da muka kara kamawa yanzu muka kara kama su ɗaya da ma motoci guda 3.
Daga ƙarshe kakakin rundunar Kiyawa ya ce a wannan karo kwamishinan 'yan sandan ya ce za su yi bibiya a kotu na su tabbatar da an bayar waɗannan barayi hukuncin da ya dace da su. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Lamarin rashin tsaro na ƙara ɗaukar sabon salo duk da matakan da hukumomi ke ɗauka na yaƙi da miyagun iri. Wannan ya nuna akwai inda ake samun matsala koko tasgaro a lamarin. Wakilin Masokoto Muhammad Nasir ya hada mana wannan rahoton.
An jima da yawan ƴan Najeriya musamman a yankin Arewa ba su bacci da ido biyu rufe saboda rashin sanin abin da kan iya faruwa cikin dare na cin zarafi ko ma rashin rayuwa. Jama'a sun zama tamkar bayan ƴan bindiga. Irin haka ne yake faruwa yanzu haka a wasu sassan gabashin Sokoto kamar yadda wani mazaunin yankin Isa ya shaida min.
Akan bawa sani ta sojoji ga ƴan sanda ga mobile amma nan cikin garin Gazau wallahi kallahi mallan abun ba daɗi an kashe mu da jama'a uwa da uba an kashe ba mu da haƙi yanzu haka tsohon mai garin mu na asibiti kuma akwai limamin garin yanzu haka yana canza hannu sai wallahi abu ya ba can haka wallahi sai su zo gidanka ne fadda kai su kai su amfani da matanka kana ji kana gani ba wallahi kai za a cewa ma ka kawo mace cikin da ita ba don Allah ba mu bari to azamu abincin da za mu ci wallahi sai matarka ta yi tutu tutu an shi ba ka da ikon ci ba ne wanda ka kaji tsaba a cikin dakin ka wallahi baka isa ba an sun ka zo sai sun tace da kai da matanka da abun da ƴan yaran ka duk abun da za a ga cikin aljihun ka sun an shi wallahi hura ma mai yami wa ga wallahi ba su bai
har wa yau wani mazaunin yankin ya ce da dadewa suka yi ban kwana da kwanciyar hankali a yankin nasu
da dare mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mu da kwanciyar hankali lillahi inna lillahi to gaskiya ba mu da abun da za mu yi sai mu ce daga indillahi ne Allah ne ya taimaka mu amma wallahi ba mu da komai wanda za mu dauka mu sai kai dabba wadda wadda za ta naira 10,000
Anata Hajjar rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce tana bakin aiki domin kare rayukan jama'a amma dai su ma jama'a su san cewa aikin samar da tsaro na kowa ne ASV Sanusi Abubakar shine kakakin rundunar a Sokoto.
Sha'anin tsaro ba sha'ani ne na jami'an tsaro kawai ba. Sha'ani ne na ni da kai da al'umma gaba daya. To aka ce kuma duk yanda ake shiri dan kawo karshe wannan ta'addanci wasu suna bayar da bayanan sirri. To gaskiya yana kawo cikas. Wannan shine dai babban kalubalen da yake fuskanta yake da ta'addanci. Ba ma yake Sokoto ba har a arewacin Najeriya gaba daya. Sai an hada kai sannan a kawo ƙarshen wannan ta'addanci haɗin kanmu shi ne nasarar mu. To haɗin kai da muke buƙata shi ne ku zama abokai ga jami'an tsaro ya zaman to duk abin da za ku ya zaman to kun fi rijaya ga jami'an tsaro yanda za ka ga sun fi rijaya maimakon jami'an tsaron ne ya kamata ku rika baya su bayanai akan yanda za su taimaka muku sai a samu akasin haka.
Yanzu dai ƴan Najeriya suna ci gaba da zama rashin tabbas saboda sun dade suna kokawa kuma hukuma na cewa tana aikin ta kawai sai yadda Allah ya yi da jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Kungiyar kare lafiyar matafiya da yaki da aukuwar hatsura ta Jamhuriyar Niger ONG ACAR ta buƙaci fara aiki da sabbin dokokin amfani da tituna don rage yanda hatsura ke yawaita a ƙasar da asarar rayuka daga gangancin da direbobin motocin safa-safa ke yi. Alhaji Awale Mai Duka Umaru shine shugaban kungiyar.
Cikin doka wadda an kasa kwanakin nan ita ce cewa lasisi kaɗai bai baka izinin ta sha mota kai sai sana mota sai ka je ka samu abin da aka ce ma sai afi tatka da tip personnel wanda an karanta shi ka bisa ga wannan sana'a ba da ka samu lasisi ka ce ai kai yanzu direba ne zaka dauki jigila ka fara jigila a yanzu an hana wannan kwata kwata duk wanda ka san shi jigila shi dauki mota passenger ko gudatar abin da ya kai 70 yanzu doka ta hana lasisi kada shi muku na aiki sai kai karatu na wuyan sana'a direba tunda mun su ce da wuyan suna ta lasisi shi ma wani diploma ne a ba diploma bane takarda ce wanda ke baka izini ka tuki mota kuma an garama ana amshi ta duk kasashe na Afirka ke wannan Afirka mu cikin su sun sa wannan dokoki wanda in mutum zai duki zai shiga sana'a mota to sai ya je ya karatu wannan sana'a ba lasisi kade bane kuma bisa hanyoyi da ake nan ga yanzu na zamani an keɓe wurare na hutu na direbobi wanda in mutum ya tashi alal misali da nan ya mai in za shi difa ka'ida na ga inda ya kamata shi kwana ko kuma in yi kilo 200 ga in ka'ida na ga inda ya kamata shi tsaya shi huta lokaci kaza sanin shi lokaci kaza sanin shi daga to duk wannan abubuwan sun yi an kawo su a tsare ce me ba aiki da su sun kaga su direbobi suna kuka da irin wahalar da suke mutum ya dauko mota ya to daga agadis yanzu aka gobe sai a ci shi koma da magana za shi ko wani gari ko kuma Abuja za shi sun ce sun kanka sun kama na kuka sosai aiki a musu tsakani da Allah dole sai an diba gwamnati siyasa duk motar ta tashi daga nan a san ta tashi ga inda ta kuma in ta zo gari kaza ga inda kamata direba ya tsaya huta lokaci kaza idan ba a tsaya ana hutun nan to akwai matsala
wace rawa ce kamata su fasinjoji su taka a lokacin da ake kan hanya
bisa dokokin da ake nan ana sa akwai abubuwa da anka sa dan kaza wanda ake cewa inspector na permi na conduct wanda za su shiga cikin karori surgin kansu su biya kudin su za su shiga cikin motocin passenger su zauna su yi kallo irin wanda drone yake taya ke taya da yake su kuma in akwai cikas suna gani kuma za su hukunta drone bisa gana to su kuma passenger matsala in sun ga abu kowa shiru yake ko mota ka zo ta cika an ce mutum babu sai ce ni abin da sai ma ina taya to kaga irin wannan ba bari shi ba duk abin da ka ana taya da hakin ka ne in ka ga driver yana wani abu ka ce mishi driver da Allah a rage in guri yayi mun ga kwanakin bayan nan ma akwai gofan da sun karba da wani lamba wanda an ga driver na gudu a kira su a shaida mu to irin wannan shi na da kyau
shugaban ONG a kara ta jamhuriyar Niger mai yaki da aukuwar hadura kan tituna ya wale Umaru azanta da Suleiman Mumuni Barma a Yamai muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga shirin mu na gaba
mai sauraro assalamu alaikum barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon kyamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azzu kidan ana biye da shirin ciwon kyamace Makonni biyu kenan muka fara tattaunawa a game da muhimmancin taimakekeniya tsakanin mata da irin kalubalen da ke tattare da yin haka inda a makon jiya muka karbi bakuncin Hajiya Rabi Bello, Hajiya Zuwaira Ibrahim, Hajiya Zainab Jibril da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa wacce take cikin bayani a game da yadda taimakekeniya tsakanin mata ya kasance a can baya kan lokaci ya ce mana ga kadan daga bayanan nata Baba ya tafi wata ce ba mun sai ta sai wannan makocinta dake shi yadda ai kanwa mijinta haka zaki gari babu amma haka za ku kon mata ai saboda kicawo mu'amala saboda kin ga wannan ba karaman alheri bane ba karaman dankon zumunci yake sakawa ba kuma yaya za su tashi da kauna wa za su rashin kunya wa su fita saboda sun dauke ke uwarsu ce ke kuma kin dauke su yayin ki ne saboda haka za su shigo su za su bata uwarsu wannan shine kicawo mu'amala irin ta mata a lokacin da kuma yanzu ma akwai raguwar masu mafa yanzu abubuwan suna samun da kasu kamar da
to har wayo muna tare da bakin namu kuma zamu fi mai da hankali akan alfanun taimakekeniya tsakanin mata kalubale da kuma koma bayan da rashin hakan yake jawowa ai sauraro lafiya to Hajiya Zainab wani irin alfanu taimakekeniya yake haifarwa tsakanin mata
Mu'amala a tsakanin mata yana da fa'ida sosai saboda ciwon yamace na yamace ne ya kamata mata su cire girman kai da sa ido akan san abin duniya watakila wanda kika ki kula ta za ta iya miki amfani wata rana ko za ta iya taimakon ki idan kina da wani bukata wasu kuma za ki iya shakuwa da su su zama kamar yan uwanki idan mata suka yi wannan dangantakar tsakanin su za a samu ci gaba a cikin al'umma gabaki daya ai yana cikin dabi'a da tarbiyya kama dan uwanka sallama idan ka shiga waje ko kuma ka girmama na gaba da kai zaki ga wayansu ko manya ne zaki ga sun girme ka kasan sun girme ka amma idan kai babban kai gaishe su ma ba lallai su amsa ba yanzu wani irin rayuwa na zamani da yara suka dauka kuma ba wani man da ke kuban su
ina ga illar rashin yin haka
na da illa sosai rashin kara dangantaka yana da illa sosai ya kamata mu koma gida mu kara ma yaran mu tarbiyya kuma mu ma mu nemi ilimi akan abubuwan mu dan yi karance akai mu ga yanda zamu yi mu gyara
to Hajiya Sa'a menene alfanun da taimakekeniya yake haifarwa tsakanin mata
manda a unguwa zaki ga cewa yaro ba zai wani abu na barna ba saboda gidan da ije akwai mai ganin sa akwai mai fada zaki ga yaro na tafiya sai kaman cewa mata da yake tafiya da mutum saboda kyakkyawan mu'amala a gida da aka nuna duk wanda ya gan shi ba daidai ba zai hukunta shi haka sun yanzu idan yanzu yaro ya ganka ba gangan ma zai dinga yin wani abu ba ko ya takale ka wanda idan uwarsa ta ji za ta yi musifa ta rashin mutunci amma ya danganta da ina ta taso a ina ne gidan su ina ce unguwar su ne tarbiyyar gidan su da tarbiyyar uwar su yana tasiri shi ma wannan
wace irin rawa mata suke takawa wajen hada kan al'umma
mata gaskiya suna da babban rawa da suke takawa yanzu alal misali kamar yanzu unguwar mu idan aka ce miki da an yi haihuwa to in dai mace tana da tsohon ciki fa ana shi ana lekuwa ana zuwa ana lekuwa sai kada ta yi bukatu na uba kuma kusa da ita kin ga mu'amala ce mai kyau sannan wajibi idan aka yi wani abin sakacce a gidan makota sai fa an dauko an tura wa da makota a ce ga wani dambu ne aka yi ko na dan wake ne ko na alale ne wanda ba kullu ake so sai an aika
gida gida kuma idan aka duba cewa wannan gida ba su da abinci mai kyau ko ba su ci su koshi to za ki ga cewa an zuba an aika musu ko kuma ƴaƴan wannan gidan sai uwar ta ce ina su wani ku jira su kin ga an musu kwano daya tare suke ci kansu ya hatsu ba za su gane gidan su wani ba a gidan su wani ayi saboda me saboda gidan da suka ci za a ba su abinci su ci tare da ƴaƴan gida kuma za su ci kansu ƴaƴan gida ne dan haka da idan muka tashi sai ki ga cewa kowa ma yayin ki ne kowa ma baban ki ne kowa ma kawun ka ne saboda me saboda kyakkyawan mu'amala cewa kai baka san ma akwai bambancin wani da wani ba da wannan ka abokin wannan sa da dan makotan ku dan dan gidan ku za ka ga babu wani bambanci saboda me saboda kyakkyawan alaka da mu'amala da yake da tunanin mata na wannan zamani
to Hajiya Zuwaira bar mu magana game da alfanu kalubale da kuma koma baya da taimakekeniya da kuma rashin taimakekeniya yake janyowa tsakanin mata domin akwai masu cewa ai idan mata suna inda za su ji koke-koken mata sun san matsalolin mata kasancewar su mata ne za su dada kaimi akan wa'annan batutuwa ta yadda za a samu mafita mata kuma su samu jin daɗi
wai na rasa ba an tsamma da zan baya to akan da ya kalubale shine idan Allah ya sa ke mace yar uwa ta cika kai wani matsayi sai ki kokari ki aje wannan girman kanta ke zaki man da kuma ni wanda nazo neman taimako din zan maki ki yi don Allah inda aka kai fa duk ko menene fa sai fa an sa Allah a ciki ayi don Allah a taimaki juna saboda Allah nan da ya saka ki a wannan matsayin ya saka ki ne din ki taimaki ɗan uwan ki saka ki din ki kadai ba ayi kokari sai a aje wannan jiji da kai din da girman kan da ganin a isa din ka taimaka wa mata ƴan uwansa kamar ni misali a ce ni in samu wani matsayi da zan taimaka wa mata ƴan uwa ta bidan ku taimaki mata ƴan uwana saboda me ni nake cikin su ni na san irin matsalan da suke ciki da birni da kauye so wannan ba wani abu bane dun kan samu kalubale akan taimako kin ga kamar ni akwai wani lokaci da na shiga cikin irin wannan halin na san wani wanda yake zai iya taimakawa ita kuma ta san in an taimaka ga yadda za a yi da abu to sai ta zo wuri na ni kuma na je inda za a bada taimakon kuma ni ba ƴar uwa ba ta bace kin ga na farko addinin mu ba ɗaya ba na biyu kabilan mu ba ɗaya ba ita ƴar kudu ne ni ƴar arewa amma na ga tana buƙatar taimakon kuma na taimaka ɗin amma daga ƙarshe abin ya dawo mani da na sani amma in na tuna cewa yana cikin kaddarorin rayuwa na kuma ya kamata ɗin in taimaka kuma na taimaka kuma ban damu da wannan bakin cikin da suka ni a ciki ba ban damu da wannan sakayyen da ce mani wanda bai da kyau ba kawai in na tuna kullum sai in yi farin ciki cewa ai na taimake ta in har za ka sa a ranka cewa kayyudun Allah Allah ko zai baka sa'a zai kuma taimaka kuma taimako tsakanin mu mata abu ne mai muhimmanci duk kamar yadda Hausawa kan ce ciwon mace na mace ne namiji bai san ciwon mace ba yanda mace ta san ciwon mace so idan Allah ya sa muka sami irin wa'annan mukaman abu ne mai daɗi kuma kin ga a samu yanda za a taimaka wa mata din da masu karfin da marasa karfi
Hajiya Zainab gaskiya rayuwa kam sai ana taimaka wa juna a wannan zamanin mata dole su tallafa wa juna musamman wajen neman ilimi anan muna iya kokarin mu nuna ma mata muhimmancin ilimi na ƴa mace ko a kawaye na ina iya kokari na su yi digirin mataki na biyu wato master's degree wasu sai su ce ma as application din ma ba za su iya ba ni nakan je in yi musu application din har in bi admission din sai sun samu admission sai kuma su zo daga baya su zo su yi karatun su ji daɗi kin ga ai an samu ci gaba za su samu wani ci gaba ko a wajen aiki ne wayansu da ma suke zaman gidan nan ba sa aiki kin ga koda karatun suka yi at least za su samu su fita daga wani duhun kai saboda rashin aiki da rashin neman ilimi wani ci baya ne a al'umman mu nan
Hajiya Sa'a me zaki dora
illan yin haka din yana cikusawa yara zargi da zato saboda zaki ga cewa wannan gidan su ana cin abinci mai kyau ko an ci abinci ko ne shi ko gidan su sai su kwana biyu ko su wani ba su ci samu abinci da suka ci ba amma ga gidan su wannan da akwai idan sallah ta yi kayi wa ƴaƴanka su su kadai sai da kaya ko ce uwa kin wa ƴaƴanki ke kadai ba ki wa ƴaƴanki shi ke ko ita wannan tashi wannan ƴaƴana ne wannan tashi wannan ita ma ƴaƴanta ko wace ta ji danta kaga da an fara hada mummunan alaka tsakanin su saboda idan wata ta fi wani hali ko ta fi wata sakin hannu to sai ga dan wancan ya fi namu kuma ya anta da gidan mu da sai gaba ta fara kunduwa tsakani ko kuma ya zama cewa kin dauki abinci kin dafa kin ba dan ko kin bashi wani special abu ko alawa ko ba sai ya bashi wancan kin hana shi to kullun ya rinda jin zafi me ne mace take mun wannan me isa ce kaza kaza to kullun zai kule a zato har girman sa ba zai bashi kima da girma kamar na mai kaunar sa ba zai dauke ki a wata daban wanda in bai miki munan zargi ba to zai dinga kallon ki wala to shine babba killar wannan abu tun da yana karami an dasa wannan abu cikin zuciyarsa so da haka ya kamata gaskiya mu kiyaye irin wannan
sannan kuma kiga mata idan aka ce clinic irin awon ciki din nan ko awon yara sai kiga an saki kyawawan alaka kamar uwa dai uwa dai ma ake mata suna da wannan kokarin da sauran yadda da mutane sannan kuma idan har babu kyakkyawan mu'amala babu hadin kai idan kina da miji idan yana wani abu daban ba za ki taba ji ba sai abiyala lalace tukunna idan kina da yaro kina da dan miji idan yana wadan su mummunan mu'amala ba za ki taba sani ba saboda ba ki bada kofar a gaya miki ba ko ba ki bada kofar wani ya masa fada ba to kin ga ba ki da mu'amala da mutane sai yar ki samu ciki wata bakwai ke miki sani ba mutane na kallo ba su gaya miki ba ko kuma ya zama cewa danki ya fara wadan su halaye ke kuma ki dauka mana zo a gaya miki ba ki ce ko wani ciki kuma kuma ci irin wayannan wannan ba karamin hadari bane sannan ba da bayan haka idan ya zama cewa illar wannan rashin mu'amala sai ki tashi wani a gidanki kwana ba abinci saboda me saboda ba ku da kyakkyawan mu'amala ki da yan uwa sannan kuma zai kasance cewa sallah ta yayin ki ba samu stress sun saka ba ayyayin mutane saka amma da kyakkyawan mu'amala na imani dole wurin gidan za a kawo musu kuma idan kina kyakkyawan wa ayyayan al'umma ko kina kyakkyawan otaki ba za a taba wani cutar da ke ba ba za a taba wani abu ya cuce ki ba ba za a taba wani cutar da yayin ki ba ko ba kya da ba a kare miki wani interest na ki ke ko miji ki ke neman aurewa ko sai a ce kai ai mutum ya aziki na wannan ina wannan ai tana da kiki da baka ba amma idan ya zama kai sai sai ne sai ya ga mai ku talla ku ba shi ka za ka rasa mutum na ne
mai sauraro a nan za mu yi sallama a yau amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin ciwon ya mace yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu daidaita ta mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya
Awwal Garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru
shin da mun na wannan makon ne da jami'ai da su tare wacce ta sanya hujjar kamaru an da farko muna cewa a jihar Arewa mai nisan kasar wanda shin hankali ya faru tsakanin kabilai guda biyu kabilar Musulun da kuma Arabshuwa wanda suke kasar jamhuriyar kamaru a karamin kuma da bon ishari an da hasaniyar ya kai ga kabilan guda biyu da daukan dokar hannunsu kuma an samu sarwantan rayuka da dama da kuma kikata waɗansu al'umman haka da duka a halin yanzu dai kabilan sun yi gudun hijira zuwa ƙasashe makwabta musamman ƙasar jamhuriyar ta biyu kana mata da yara ƙanana da kuma tsofaffi ne dai suka fi yawa a cikin yan gudun hijira sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta zai gunta mana cewa a ɓangaren yan awanan ƙasar jamhuriyar Kamaru ga dukkan alamu dai ɗalibai ya samu damar komawa makarantunsu ba a yayin da gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta yi ƙoƙarin jisasawa a gudun wannan ɓangaren domin su koma makarantunsu idan aka koma hutu amma ana ganin cewa zai yi wuya iyayen ɗaliban su ansa kiran gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru domin halin rashin tsaro da ake fama da shi a wannan ɓangaren sai kuma jaridar Economist an da ita kuma ta gurmata mana cewa an sake samun sabbin mutane guda 14 waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus a tsakanin manyan biranen ƙasar guda biyu wani da yawo ne sai kuma jaridar Lobe Safi an da ita kuma ya ce gwamnan jihar Arewa mai nisan ƙasar jamhuriyar Kamaru mutum yau bakari ya yi kira ga kabilai guda biyu da suka yi tashin hankali a tsakaninsu Arabshuwa da kuma kabilar Musulun cewar da suka yi hankali nesa kuma su yi kokari na wanda da zaman lafiya mai ɗorewa a tsakaninsu ya faɗi haka ne a yayin wata ziyara da ya kai ƙaramin hukumar Lebon Ishari domin ganin idanuwansa irin abubuwan da suka faru za mu kammala shayin da neman na wannan makon ne da jaridar Cameroon Info Net an da ita kuma ta wallafa a farkon shafin ta cewar masu ruwa da tsaki a sha'anin harkokin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka a halin yanzu dai sun hallara a Benin wanda kuma sun gudanar da zaben aji-aji na kasashen da za su taka rida a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa da za a gudanar a shekarar 2022 wanda ƙasar Kamaru ita ce za ta zamto mai mazaukin baki na kasashen nahiyar Afirka sannan kuma har ila yau a cikin jaridar ta shaida mana cewa wani tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru mai suna Jules Remis Onana ya fito fili ya bayyana a nesa da tsayawa takara domin zamantowa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru FIKAFO wadda hukumar ta juma ta yi bata da shugaba na jinjiri sai da shugabannin riƙon kwalliya Muhammad Awad Garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru.
Sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni Nasiru Adamu Elika da na shirye shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.